أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة تغبر كراتو إن شاء الله تعالى تكيمون لتافنا ممي البركة لتافن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نبب ممالمي الشيخ محمد ناصر الدين الباني الله يجيك أمال دراما زيادة مكفارة كراتو مبارك أنت مقدمة تأل كتاب الأولى نوان لتافي لوكتي مكداكتا إن شاء الله تعالى زام أورا دك عند مكداكتا idan ba aminta ba mutsani inda malai yake cewa ayyuktaba lana ma warada fiha min athawabi wal ajr idan kai sallah irin ta annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wannan lokaci ne sallar ka za ta iya hana ka alfasha da munkari sannan kuma a wannan lokaci ne zaka iya samun abinda ake samu na lada da falala da ake samu idan mutun yayi sallah irin ta annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sai malai ya ci gaba da cewa ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء ما ليس يتوياين دا سنن هكا كوكرين ينسل دي دي إرنتا النفسي رادا أمن سيسكار تبتا أغريش كوك ما كمان تاتا يكسن تي أبني ديكي مي وهلا أوزن ديوا دكت كمتاني سبو دمي saboda kokarin tattaro hadisan da suke bayani akan sallar annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi ba kowa zai iya ba to shi yasa kawai galibi mutun ya taso ne yaga ana sallah yana yin ta kamar yadda ga ana yi ko kuma wanda ya koyeta a cikin littafin fiqhun mazhabar da yake bi to kowace mazhaba kuma akwai abin da suka dan bari a cikin sunna ba su aikata ba to sai kaga mutun yayi sallar daidai irin ta annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi wannan akwai wahala malai yace hatta a wajen wasu da yawa daga cikin malamai لتقيدهم بمذهب معين saboda kayyade kansu da suka yi su malaman takaice kansu da suka yi da wata mazhaba ayyanan ya cewa su yan mazhabar malikiya ne ko shafi'iyya ko hanbaliya saboda haka duk abinda bai zo a cikin wannan mazhaba ba babu ruwansu da shi to kun ga dole za su yi asara wasu daga cikin sunnoni na annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da yake aikatawa a cikin sallah wanda kuma sun tabbata amma mazhabar su ba ta aiki da shi saboda me saboda maza ba su bata san hadisin ba ko wani dalili daga cikin dalilan da malamai suke ambatawa to kun ga dole ba zai salla daidai irin ta annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi ba malai ce wa qad alima kullu mushtaghilin bi khidmati sunnati almutahharati jam'an wa tafaqquhan abani kuma da yake sananne a wajen duk mutumin da yake ya shagala wajen hidimar sunnar annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi mai tsarki wajen kokarin tattarata wa tafaqquhan da kuma kokarin fahimtarta anna fi kulli madhhabin min al-madhahib zai ga kowace mazhaba daga cikin mazhabobin da muke da su guda hudun da muka sani da wasu ma wanda ba su yi suna sun shahara kamar waɗannan guda hudun ba zai ga akwai sunanan la tujadu fil madhahib al-ukhra akwai wasu sunnoni wanda ba za ka same su a cikin wata sunnar daban ba yanzu a cikin shafi a cikin hanafiya akwai sunna ta tabbata daga annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi amma mazhaban malikiya ba su amfani da ita a cikin malikiya akwai wacce ta tabbata shafi'iyya ba su amfani da ita a cikin shafi'iyya ta tabbata hanabila ba su amfani da ita haka a cikin hanabila ta tabbata su mahanafiya ba su amfani da ita kowace sunna kowace mazhaba zaka samu akwai wani abu da ya tabbata daga annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi amma ba ka same shi a wata mazhabar ba malai ce wa fiha jami'uha ma la yasihu nisbatuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali wal af'ali kuma daga cikin mazhabobin nan dukkanin su akwai abin da zaka same shi kuma kai tsaye ma baya ingantuwa a jingina shi zuwa ga annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi abin da yazo bai tabbata ba amma su wannan mazhaba suna amfani da shi me yasa ba da ganganci ba ba suna sana ba a'a abin yazo musu ne ta sigar inganci su a wajen su saboda haka suke amfani da shi a matsayin ingantacce, wanda daga baya kuma sauran malamai da bincike ya faɗaɗa shi gane bai inganta ba. To kaga su suna da hujja da za su rike a matsayin aikin da suke da wucin sunna koda da bata inganta a wajensu ba. Amma yanzu da ilimi yayyawa yayyawai ta ka gane cewa ba ingantacciya bace, to kai a matsayinka na wanda ya sani dole ne ya bari. Mala yace wa aktharu ma yujadu dhalika fi kutubil muakhirina, mafi yawancin an fi samun irin waɗannan abubuwa a cikin littattafan almutaakhiruna, su ne malaman da suka zo daga baya-baya. Irin waɗannan abubuwa ka samu an samu wasu sunnoni da yawa ko hadisai da yawa wanda ba su inganta ba, an sa su a cikin littattafan fiqh kuma an gina wani hukunci na musamman a kansu. To irin waɗannan abubuwan galibi za ka same su ne a littattafan malaman da suka zo daga baya-baya. Wa kafiran ma narahum yajzimuna bi azmi dhalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam, mala yace da yawa ma za ka samu kai tsaye malaman da suka kawo irin waɗannan hadisai suke jingina maganar izuwa ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, kai tsaye sai a ce annabi ya ce kaza, bayan hadisin imadi hadisi ne batil ko hadisi ne da yake maudu'i ko da yake da'ifi, kwata-kwata ma bai inganta ba. To amma kai tsaye saboda me? Su ba su da gogewa cikin abin da ya shafi hadisi, don gaskiya ƴan uwa abin da yake faruwa shi ne malaman da galibi suna da takhassusi kowanne akan inda ya fi ƙarfi. Za ku ga akwai malaman hadisi wanda su sun fi ƙwarewa ɓangaren hadisi, akwai malaman fiqh su kuma sun fi ƙwarewa wajen shiga cikin hadisai da ayoyi su ciro hukunce-hukunce na fiqh su yi mutane bayani. Wasu kuma malaman tauhidi ne, wasu malaman larabci ne, wasu malaman kaza ne, duk gasu. Shi yasa babban malamin Ibn al-Jawzi Abul Faraj a cikin littafin sa Talbis Iblis duk sai da ya kulla babi akan yadda shaitan yake shigowa kowanne daga cikin malamai, yace yadda shaitan yake shigowa malaman hadisi yayi bayani, yadda shaitan yake shigowa malaman larabci yayi bayani, yadda shaitan yake shigowa malaman fiqh duk sai da ya kawo ɗaya bayan ɗaya, sai da ya kawo ma yadda shaitan yake shigowa malamai masu wa'azi. Kun san a wancan lokaci akwai malaman da ake ce musu wa'az, malaman da suka goge a wajen wa'azi, su galibin su sun fi ƙwarewa wajen su faɗakar da mutane, su sanya mutane tsoro da firgici da razani a cikin zukatansu, ko kuma su kwaɗaitar da mutane akan wani abu na musamman. Malaman wa'azi kenan, su ba sa sa littafi irin wannan haka su karanta. To kowanne malami akwai inda suka fi takhassusi, yanzu ne da yake abin kamar yadda nake ta faɗa ya faɗaɗa, duniyar ta dunkule ta zama a waje guda. To sai ka ga mutum ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ba shi baiwa, yana da ilimin hadisi, ga fiqhun, ga tauhidin, duk ya samu. Amma da malaman da galibi sun fi takhassusi a wani fanni, za ka samu ko da malamin ne ya san hadisi ba sosai ba, ba sosai ba. Shi yasa za ku ga misali Imamu Ahmad dan Hanbal, kun ga malamai suka ce ya fi gogewa wajen ilimin hadisi, ya fi ƙarfi wajen ilimin hadisi. Imamu Abu Hanifa shi kuma wajen fiqh a nan ya fi ƙarfi. Imam Malik ne malamai suka ce yana da ƙarfi wajen fiqh da wajen hadisi. To haka malaman suke. To shi yasa sai ka ga malami ya rubuta littafi na fiqh sai kawo hadisai da dama a ciki, saboda ba malamin hadisi bane sai ya sa hadisan da ba su inganta ba da yawa. Duk an samu irin wannan. Walidhalika wa ba'u ulama'ul hadith, malai ce shi sa malaman hadisi suka tashi suka rubuta littattafai, jazahumullahu khairan, Allah ya saka musu da alkhairi. Ala ba'd ma ishtahara minha kutub at-takhrijat,
ba makota baya duban
kai da malamai suka rubuta waɗanda su ba gogaggu bane akan ilimin hadisi. Wasu daga cikin malaman hadisin da yake su kuma gogaggu ne, sai suka rubuta littattafan takhrijat akan waɗannan littattafan da malaman suka rubuta. In aka ce littafin takhriji, abinda ake cewa takhriji shine idan ka ce yanzu misali in ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniya, kun ga wannan na faɗi matanin hadisin. To in zaka yi takhriji sai ka ce wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi misali da Imam Muslim da Imam Tirmidhi, Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabi kaza babi kaza, Imam Muslim a cikin kitabi kaza babi kaza, Imam Tirmidhi a cikin kitabi kaza babi kaza, to wannan kai takhrijin hadisin kenan. Ina fatan fahimta. Ma'ana ai wa hadisin hukunci, sannan kuma ka ce ingantacce ne ko ba ingantacce bane, ka hukunta shi da inganci ko rashin inganci, to sai a ce kai takhrijin hadisi. Amma takhrijin hadisi abu ne da yake buƙatar zurfin ilimi da sani, saboda misali yanzu hadisin da ya tabbata a cikin Bukhari ko Muslim shi baya buƙata ka ɗauko masa kai masa wani dogon takhriji cewa akwai wani a cikin masu rawaito hadisin ko abin da ya kama da ka, a'a, saboda su Bukhari da Muslim sun sa kansu sharadi cewa duk hadisin da bai inga ba kai tsaye ba su kawo shi ba. Shi yasa to da littafin da ka samu a cikin Bukhari ko Muslim insha Allah ta'ala duk hadisin da ka samu a cikin ingantacce ne. To amma tun daga kan Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi har waɗanda ba su ba duka duk wanda ya rawaita hadisi to wajibi ne ka bincika kaga hadisin ya inganta ko bai inganta ba. Dole ne kai kanka a matsayinka na dalibin ilimi idan baka ko bai inganta ba kada kai fatawa da shi kai tsaye. To gudan ga hadisi ingantaccen nan ya ake yi shine sai ka dauki mazajin cikin hadisi tun daga kan misali Abu Dawuda al-Imam Abu Dawuda ya ce qala haddathani wani har zuwa kan sahabi. To duk sai ka dauki mazajin nan sai ka shiga cikin littattafan al-Jarh wa al-Ta'dil littattafan malaman da suke yabo da fallasa wani ana karba hadisin sa wani fiqa ne wani fiqatun fiqa ne wani fiqatun ne thabtun wani kazani wani layyunul hibs wani duk sai sun ambato irin istilah da malamai suke amfani da su wajen wasaka mutum ko kuma za'afa shi. To sannan sai ka gane a cikin isnadin akwai wani wani kuma malamai sun ce ba a karba hadisi. To so ka zaka hukunci a kasa kace hadisi kaza bai inganta ba saboda a cikin isnadin sa akwai wani. Yan uwa aikin fa bane shi sa da hadisin da kaji malamai sun ce hadisin ya inganta ko bai inganta ba wai kawai zuwa suka yi mutum yaje shayi ya koshe zo ya zauna ya ce hadisin ya inganta ko bai inganta ba, a wallahi aiki suke babba sai da aka shiga aka fita sannan aka inganta shi. Shi sa kamar yadda na sha bayani ita sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya tayar mata da wasu mazaje domin su bata kariya. Shi dan alqur'ani baya bukatar kariya kowa. Allah da kansa yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu Allah yace ni zan kare kayana da kaina. Amma sunna fa daga baya an fara samu wasu da suka fara shigo da abubuwa na kariya mutum kawai sai kirkira hadisin kariya saboda ya burge wani sarki ko mai sarauta ko kuma a bashi kudi. Akwai mutanen ma da ake basu kudi su kirkira hadisi kawai su mai isnadi nan take za su kera shi su mai isnadi kuma su sashi a duniyar ilimi. To kun ga dole a tashi a aiki saboda me hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shari'a ce addini ne. Shi sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa al isnadu min addini laula al isnad la qala man sha'a ma sha'a. Isnadi yana cikin addini da ba dan isnadi ba da duk wanda ya ga dama kawai ya faɗa abin da ya ga dama shikenan kawai sai a rinka bautar da mutane da maganganun mutane ba maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Dan ko Allah ya sa mu dace malaiti allati tabayyana hala kulli hadithin mimma warada fiha min sihatin aw da'fin aw wada'i. Wadannan malami da suka rubuta irin wadannan littattafai suka tashi suka bayyana halin kowanne irin hadisi mimma warada fiya daga cikin hadisan da suka kawo a cikin irin wadannan littattafai min sihatin ko dai ingantacce ne aw da'fin ko mai rauni ne aw wada'in ko hadisin ƙarya ne gaba daya ka kitabil inaya bi ma'rifati ahadithil hidayah kamar littafin da yake da suna kitabul inaya sunansa al inayatu bi ma'rifati ahadithil hidayah littafin hidayah ya dauka ya fitar da hadisan da suke ciki mustakhariji wa turuq wal wasa'il fi takhrij ahadisi khulasat al dalail shi ma littafi ne da aka rubuta takhrijat akan littafin hadisan da aka kawo a cikin littafin fikihun da yake nufi yace kilahuma li sheikh abdul qadir bin muhammad al qurashi al hanafi wannan littafin guda bi dukkanin su wanda ya rubuta su shine al-Sheikh Abdul Qadir ibn Muhammad al-Qurashi al-Hanafi wa nasbu ar-raya li ahadith al-hidayah da littafin nasbu ar-raya wanda yayi takhrijin hadisan da suke cikin littafin al-hidayah ne ma'ana abin nan hidayah bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid lil-Hafiz al-Dhailai babban malami Hafiz al-Dhailai shine ya rubuta wannan littafin wa muqtasarihi ad-diraya da kuma takaice shi wannan littafin da aka yi aka sa masa suna ad-diraya lil hafiz ibn hajar al-asqalani wanda hafiz ibn hajar al-asqalani ya rubuta shi wa talkhis al-habir fi takhrij ahadith ar-rafi al-kabir littafin talkhis al-khabir habir wanda littafi ne da ku ji albani yana yawan hujja da shi a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin akamul jana'iz da magana makaranta mala albani ya yawaita hujja da wannan littafin na at-talkhis al-habir babban malami hafiz ibn hajar al-asqalani shine wallafa shi shi ma da littafin da yake takhrij musaddid hadisan da aka rubuta mala yace lahu aidan shi ma da ibn hajar ne wa ghayriha mimma yatul al-kalam bi iradiha mala yace da wasu littafan wanda idan muka tsaya kawo su zancen zai tsayi wannan dai kawai musalai ne a irin littafan da malam ya kawo wadanda an rubuta su ne kawai takameme saboda takhrijin wasu hadisai da wasu malami suka rubuta wanda sun inganta ko basu inganta ba domin mutane su bautawa Allah subhanahu wataala ala basirati aqul malaiti sai nake cewa lamma kana ma'rifatu dhalika ala tafsir ya'tadharu ala aktharin nasi yayin da muka gane cewa sanin hakan abu ne da yake zai yi wuya akan da yawa daga cikin mutane. Allaftu lahum hadhal kitaba, sai nayi kokari na zauna na wallafa musu wannan littafi da yake hannun mu. Li ta'allamu kayfiyata salati annabi sallallahu alaihi wasallam, domin su san yadda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake sallar sa. Fa yahtadu bi hadihi fiha, sai kokari su shiryu da shiriya annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi a wajen sallah. Rajiyan min al-maula subhanahu wa ta'ala ma wa'adana bihi ala lisan nabihi sallallahu alaihi wasallam, malai ce ina mai fatan a samu a wajen Allah madaukakin sarki abinda ya alƙawarin sa a bisa harshen annabin sa Muhammad tsira da aminci su kara tabbata a gare shi. Yace man da'a ila hudan, duk mutumin da ya kira izuwa ga wata shiriya, ka kirayi mutum izuwa ya zo yayi wani aiki na alkhairi kuma ya yadda ya zo yayi, kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, to shi wanda ya kiran yana da irin ladan wanda duk ke kira insha Allah ta'ala. Idan mutum goma ka kirawo ka koya musu sallar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, suka gyara sallar su, to dan uwa duk lokacin da mutum goma ne suka tashi suka yi sallar azhar da al'asr da magriba da isha, suka kwatanta irin sallar da ka koya musu, sai Allah ya baka lada irin ladan su. Ina fata an fahimta. Ashe kun ga ɗan uwa aiki ne ya same mu dukkanmu. Idan muka gama to kai ma aiki ya same ka, sai ka je gida duk mutanen gida sai a koya musu, wanda ake tare da su a kasuwa a koya musu, wanda ake tare da su a office duk a koya musu. Yanzu zamani ne na bin sunnar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, duk a jiyo a bar sallar da ake ta iyaye da kakanni a zuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kun ga an samu albarka kenan. Malai yace la yanqusu zalika min ujurihim shay'an, babu abin da zai tawaya daga cikin ladan su. Su waɗanda aka cire, wanda aka ba su lada, aka baka lada irin nasu, to su ba a cikin ladan su za a cire a baka ba, a'a Allah subhanahu wataala zai ba ka lada irin nasu, su ma kuma ya ba su nasu. Babu wanda za a toye wani saboda wani. Malai ce alhaditha, ma'ana ya gutsuro hadisin ne akwai ragowarsa. Rawahu muslimu wa ghayruhu, wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da wani sa, wa huwa mukharraj bil ahadith as-sahiha. Malai ce na fitar da wannan hadisi a cikin silsilatul ahadith as-sahiha. To wannan shine karshen wannan muqaddima da malai ya gabatar ta a tsabatul ula. To za ku ga shafin da yake kusa da shi, abinda malai ya rubuta shine sababu ta'aliful kitab, dalilin da yasa ya rubuta littafin. To wannan gaba ɗayan sa daga farkon sa zuwa ƙarshen sa ba za mu karanta ba saboda zai ci mana lokaci. Sai dai a talkhisin abinda malai ya rubuta a ciki shine abinda yake so mu fahimta, yayi kokarin shiga littattafai ne kala kala daga cikin littattafan hadisi da na fiqhu, domin ya zaro mana dukkanin hadisan da suke da alaka da sallar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, ya gwama su a waje guda dan ya fitar da hadisi, idan ya fitar da littafi mai zaman kansa. Sannan malam yace har yanzu ba zai kawo kowanne irin hadisi ba sai hadisin da ya tabbatar ya inganta shi. Sai alhamdulillah da hadisin da ya zo a ciki, malam yayi kokari ya tace shi, ya tankade shi, ya rere shi, ya tabbatar hadisi ne ingantacce da kai tsaye zaka iya jingina shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ka aiki da shi. Malam yayi wannan aiki, shi sa ya kawo cewa ba zai kawo hadisi majahuli ba, ko hadisi duk hadisin da yake yana da alaka da rashin inganci malam ba zai kawo shi ba. Sannan yace ya raba littafin ne gida biyu, duk mai littafi a nansa idan zai kalla zai ga littafin gida biyu ne, akwai bangaren sama akwai bangaren ƙasa. Ina nufi inda gundarin karatun yake, ba nan muqaddima ba, za ku ga kashi biyu ne, akwai sama akwai kuma inda aka jawa layi, kuma ƙasa ma sai ku ga an yi rubutu wanda ƙanana ne ba su kai na saman girma ba. To abinda malai yake so mu fahimta shine na saman malam ya rubuta shine kai dan ya kawo nassin abinda ya tabbata daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi na sallar shi kadai, duk abinda ba nassin maganar annabi ba zai wahala ga malam ya kawo shi a saman, kai tsaye yake kawo maganar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi a saman. Sannan yace ba za ka ga ya kawo hadisi ya ce rawahu wani a cikin sa ba, ko kuma yace maka an Abi Hurairata ko an Abdullah bin Umar da wahala, yace illa nadiran, sai abin da yake dan kadan wanda ba a rasa ba, kawai tsuran magana, zallan magana kawai ta annabi yake kawo tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, ya hada maka waccan magana da wannan domin abin ya tashi guda daya. Sannan ya tsara abin sa ne tun daga kabbara harama, ba wai ya kawo abin a bisa shakali kamar yadda sauran malaman fiqh suke kawo ba. Yanzu misali galibi duk malaman fiqh za ku ga alfan su na fiqh sun yi me, sun yi kitabu salati ko babu sala, to amma a cikin kitabu salati din sai dai sun ce farallan alwala, farallan sallah, mustahabban sallah, shar'an sallah, rukunan sallah, ina fatan fahimta kun ga ai dole ta fi kyu tun daga kan na ƙasa zuwa na sama galibi abin da suke kawo kenan shi sai yanzu galibi duk wanda ya karatun soro ya rike farallan sallah da mustahaban sallah da sunnonin sallah da ya rike su to amma jeran tasirin sa aikace fa to shi malam sai ya kawo da kai ga wancan abin da muka saba duk kowa ya riga ya san sunnonin sallah da sauran su yanzu abin da zai kawo shine kawai yadda ake sallah kai tsaye jeran ta ta zai ya annabi yake tsayuwa ya yake kabbara harama ya yake fara karatu ya yake kaza haka zai kawo su a jiri kowanne kuma da hadisin sa duk wani aiki guda daya da kaji malam ya ce annabi yayi kaza tsira da aminci tsara tabbata gare shi ko kuma kai kaza to insha Allah ta'ala zaka samu yana da hadisi akai ina fata an gani saboda haka aka yi tsara abubuwan insha Allah ta'ala saboda haka wannan shine dan takaitaccen abin da ya rubuta anan wajen to sai manhajul kitab shafi na 39 manhajul kitab wannan kuma shine zai kai mu zuwa ga maganar da nake ishara zuwa gare ta je za mu karanta ta ma'ana hanyar da zai dora littafin akai zai tafi shine wannan zamu karanta shi insha Allah ta'ala saboda kuma sai littafi sai su duba wanda daga nan kuma kai tsaye sai mu shikarata littafin insha Allah ta'ala malai ce walamma kana mawdu'ul kitabi inma huwa bayanu hadin nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati malai ce yayin da ya kasance maqsudin abinda littafin ya kunsa shine bayanin shiryar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen sallah kana min albadhi alla ataqayyad fihi bi madhhabin muayyan li sababil ladhi marra dhikruhu malai ce to yana daga abin da yake a fili qarara ba sai ka tsaya kai dogon tani akan sa ba shine min albadhi alla ataqayyad fihi bi madhhabin muayyan kada na qayyade kaina da wata mazhaba ayyananniya in ce wani littafi nawa na gina shi ne akan mazhabar Shafi'iyya ko Malikiyya ko Hanafiya yace to indai ina so nayi abin da ya kamata to dole ne sai na cire wannan kaidin wa kaina abin nufi ba akan mazhabar Malikiyya zan yi rubutu ba ba ta Shafi'iyya ba ta Hanabila ba akan ta me zai shine mazhabar malaman hadisi kawai duk abin da inganta daga annabi shi zai dauko isa sallallahu alaihi wasallam malai ce yayi haka ne li sababil ladhi marra zikruhu saboda sababin da ambatan sa a baya ya gabata wanda na san duk zan yi halatto da abin da malai yake nufi abin da yake nufi shine ai a baya ga ya mana cewa babu wata mazhaba face sai ka samu akwai wani abin da ya inganta daga sunna wanda ita mazhaba ba su aiki da shi to kaga idan yace ya kaiye kansa da wata mazhaba to shi wancan abin da ya inganta wanda ba su aiki da shi ya zai yi da shi kenan kuma yace yana so ne ka maka sallah irin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga dole sai an ba gidi kenan ko yawa to shi yasa sai yace kada kayyadu da wata mazhaba malai yace wa inma uridu fihi ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam kadai nayi kokarin koro in kawo abin da ya tabbata ne kawai daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama huwa madhhabul muhaddithina kamar yadda wannan shine mazhaban malaman hadisi qadiman wa hadithan malaman hadisi nada da na yanzu wa qad ahsana man qala sai malai ka wata bai wani baiti yace hakika ya kyautata wanda yake cewa malamin da ya rera wannan baitin ya kyautata shine ce ahlul hadith hum halun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahih yace ahlul hadith malaman hadisi ma siwa sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hidima kum alun nabi sune iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa illam yashabu nafsahu koda basu abokanci basu zauna tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gangan jiki da gangan jiki ba gasu gashi yace amma anfasahu sahibu numfashi ko ran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar sun abokance shi ne tunda duk numfashin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da motsin sa shi suke bibiya su dauko su tattaro su kawo mana to kaga kamar muna tare da shi kamar suna tare da shi shi yasa babban malami Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i yake cewa a cikin waƙin sa kullul yake cewa nan baitin ya dan kwanta mu kullul kalami ne ko wani makamancin haka kullul kalami siwal qur'an mushghilatu sai yace illa al haditha wal fiqh fi ad-din al ilmu ma kana fihi qala hadathana wa ma siwa dhaka fa waswasu ash-shaytan yake cewa al-na'am kullul ulumi siwal qur'an kullul ulumi siwal qur'an mushghilatu yace dukkan wani ilimi da zaka shagaltu wajen karanta shi ko koyarsa siwal qur'ani wanda ba qur'ani ba mushghilatu to shagala ne kawai ba ta lokaci ne sai yace illa al-haditha sai dai ilimin hadisi wal fiqh fi dini da ilimin kokarin sanin fiqhun addinin musulunci sai yace al-ilmu abinda kawai ake kira da ilimi ma kana fihi qala haddathana wanda a cikin saka ana cewa qala haddathana wani qala haddathani wani qala akhbari wannan shine ilimi sai Imam Shafi'i yace wa ma siwa zaka duk abinda ba wannan ba waswasu shayatin kawai waswasu shaytan ne Allah ya samu dace malaitu lidhalika shi sa fa innal kitaba sayakuna insha Allah ta'ala jami'an lishattati ma tafarraqa fi butun kutubil hadith wal fiqh yace shi sa wannan littafin zai kokarin tattaro abubuwan da suke warwatse suka rarrabu a cikin littafan hadisi da fiqh wannan hadisi yana wancan littafi wani yana wancan littafi wannan magana tana wancan littafi malan zai tattara su ya tsamo su ya ciro su ya sa su a cikin littafi nasa al-ikhtilafil madahib abi sasabanin mazhabobi da muke da su kowace mazhaba malan zai iya shiga yanzu kun ga zamu siyaha kenan zamu kai kawo a cikin kowace irin mazhaba zaka yi amfani da mazhabar hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila dukkanin su manya manyan malaman addinin musulunci ne masu tsoron Allah sun yi addinin musulunci hidima da addinin da bai ta ummantawa da ta yadda addinin bai ta ummantawa da su dukkanin su zuhudin nan babu wani abin yarwa a cikin su to kaga me yasa zaka dau magana wannan kamar ta wancan kowa magana sa abin dauka ce tunda a cikin su babu wani wanda Allah madaukakin sarki yake masa wahayi kowanne mujtahidi ne mai kokari ne wajen kokarin fito da hukunci na addinin musulunci to shi yasa idan magana sa ta dace kawai sai ka je ka dauka ina fata an fahimta abinda malai yake so ya gaya mana kenan malai yace mi malahu alaqatan bi mawdu'i abin da yake da alaka da mawdu'in da ake bayani a wajen idan a cikin babu ruku'u ne malai ga hadisi a hanifiya sai yaje ya dauko idan a cikin babu sujjada ne ga hadisi a malikiya sai ya dauko haka baina mala yajma'u ma fihi min al-haqq ay kitabin am madhab tare da cewa dai babu wani littafi ko ta mazaba da za a ce dukkanin abin da yake cikin ta gaskiya ne dole sai an dasu musu kurakurai wa sayakunu al-amilu bihi insha Allah malai yace idan muka yi haka sai kasance mai aiki da wannan littafi namu sai ya kasance idan Allah ya yarda mimman qad hadahu Allah daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi limakhtalafu fihi min alhaq bi idni daga abinda mutane suke sabani akan sa na gaskiya da izinin Allah madaukakin sarki wallahu yahdi man yasha'u Allah subhanahu wataala shi yake shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim izuwa hanya mai kakkiya thumma inni hina وضعت هذا المنهج لنفسي سما ليتي اما فا لوكacin da na sanya wa kaina bin wannan hanyar ta malaman hadisi da kaucewa mazhaba wa huwa tamassuku bi sunnati sahiha shine ruko da sunna ingantacciya kawai lokacin da nace zan kokarin daukar duk abin da ya inganta ne aiki da shi a cikin littafin nawa wajraitu alaihi fi hadha alkitab wa ghayrihi sannan na gudanar da irin wannan kaida ko irin wannan hanyar a wani littafin nawa da nake magana akan shi da kuma wasu littafan nawa wanda ba shi ba mimma sawfa yantashiru bainan nas insha Allah ta'ala malai yace daga cikin littafan da nan gaba za su yadu a hannun mutane idan Allah ya yarda nan gaba malai yace kuntu ala ilmin ina sanar da cewa annahu sawfa la yurdi zalika kull at-tawa'if wal madahib wannan abin da nace zan yi na daukar hadisin da ya inganta ko da ya saba wata mazhaba malai yace na san cewa ba zai yarda da wasu ma'abuta mazhabobi ba da wasu kungiyoyi su abanda ya su gani na haka ne dan na saba musu malai sai na riga na san haka bal sofa yuwajjihu ba'dhum aw kathirun minhum alsinata ta'ali malai ce na san cewa ma wasu daga cikin su ko da yawa daga cikin su za su fuskanto ni da harshe na suka wa aqlamul lawm da kuma alkalima na zargi za su rinka maganganu a kaina suna sukana za su dauki alƙalman su su yi rubutu wajen zargi akan ina so na saba wa maza ba su ne ko ina so in kawo rikici ko abin da ya kama da haka malai ce wala ba'sa min zalika alayya amma ni babu wani abu a kaina insha Allah ta'ala game da haka dan na riga na san da mu hanyar da na biyu haka take akwai ƙayoyi da duwatsu akan ta fa inni a'lamu aidan irda'an nasi ghayatul la tudrak malai ce saboda na riga na san cewa yardar da mutane ghayatul la tudrak wata gaya ce wani abu ne da babu wanda isa ya same shi gaba daya kace duk mutanen da suke garin ku, duk mutanen da suke gidanku, duk mutanen da suke ungo, kowa sai ya yarda da kai, sai ya yarda da abin da kake. Zakai da Allah an taba samun haka a tarihin duniya daga farkon ta zuwa ƙarshe, babu wanda aka taba samu duniya ta yarda da shi. Babu. Ala dan karamin misali, dan karamin takaddidi, yanzu mutum ne zai auri mata guda biyu, shi ya biya sadaki ya auro su karkashin sa suke, ya haifi ƴaƴa da su, ƴaƴansa ne mallakin sa ne. Wata rana sai ya zauna a tsakar gida, sai ya tara iyalansa gaba ɗaya, sai ya ce ya sa doka kaza iri kaza a cikin gidansa. Wannan doka ya sa ta ne saboda me? Saboda ya kawo maslaha da gyara a gidansa. Alkhairi yake nufi da wannan dokar. To amma yana tashi, idan ba a yi wasa ba, sai wata daga cikin matan nasa ta samu kujera ta kafa wa'azin mako a kansa a tsakar gida. Sai ta fara bayani, ta ce wannan doka ba ya adalci ba, ana cutan mu, ana zalintan mu, ana yi mana kaza, ana yi mana kaza, ba haka bane ƴan uwa? To kaga fa wannan a cikin gidansa kenan, inda yake da mulki, inda yake da tacewa kai tsaye. To amma yayi abin da yake gani masala ne, amma kuma bai samu yarda kowa ba. To yanzu idan ya ce dole sai ya dawo, wannan wacce take korafi ya yarda da ita, idan yayi mata abin da take so, ita kuma waccan fa za ta yarda? Ba za ta yarda ba. Haka al'amari yake ƴan uwa. Duk inda kake, hatta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, duniya ba ta hada kan yarda da abin da ya zo da shi ba. Lokacin da manzon Allah ya fara kira a garin Makka, lokacin da su Abu Jahil suka yi fatawa akan jininsa ya halatta, su Abu Jahil suka yi fatawa akan jinin manzon Allah ya halatta sallallahu alaihi wasallam, dole manzon Allah, Allah madaukakin sarki, ya masa izini ya bar garin Makka ya koma Madina. Lokacin da ya je Madina, ku dubi yadda ake san manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ake kaunarsa, ake girmama shi. Amma tare da haka akwai munafukai, su Abdullahi bin Ubay bin Salul, su burinsu manzon Allah ya mutu, ba sa kaunarsa, ba su yarda da abin da ya zo da shi. To babu yadda za a duniya ta hada akan yarda da kai. Idan mai arziki ne kai kana sadaka, wani yana can gefe yana cewa ka gawawa bai san ciwon dukiya ba, ya dauka sai sadaka, sai abin da yake da ita. Idan baka bayarwa, wani yana nan bai yarda da kai ba, cewa yake kai marowaci ne, ba haka bane? Idan ka ce kai zaka rinka kazanta, kana sa kaya ga gusa saboda kai yarda da mutane su gane kai mai tsoron Allah, wani sai su ka kazami. Idan kai kullun dan gaye da zaka sa kaya maske, wani sai su ka dan kwambo, ba haka bane? Wallahi ba za ka taɓa yarda da mutane gaba ɗaya ba. Babu yadda za a yi mutum yarda da mutane gaba ɗaya, babu. Shi yasa babban hanya ce ta samun nasara, ka yarda wa kanka a cikin zuciyarka cewa ba za ka yarda da kowa da kowa ba. Idan kai haka, za ka samu nasara. Me ya kamata kai? Shine sai ka duba duk abin da za ka yi a cikin rayuwarka. Abu na farko, saban Allah ne? Ba saban Allah ba ne. Abu na biyu, za ka cutar da wani ɗan uwanka musulmi a ciki? Ba za ka cutar da ɗan uwanka musulmi a ciki ba. Abu na uku, zai zama maka da mutunci, ya zama maka da kima? Ba zai maka wannan ba, zai kai kayanka. Shikenan. Mutane sun yarda, mutane ba su yarda ba, haka duniyar take da mu. Ɗaya daga cikin magabata na gari aka zo aka ce masa, mutane suna zaginka, wasu kuma suna yabonka, ya ce dama haka duniyar take ai. A ce an tara akan zaginka ne gaba ɗaya, shi ne abin aibi. Amma duk nagartarka, wallahi sai an samu wasu sun zage ka. Haka nan duk rashin kirkinka, sai an samu wasu sun yabe ka. Yanzu ko shaidan, akwai waɗanda suka yi kururuwa suka ce su bayan shaidan ne, daga yau shaidan za su fara bautawa. Kun gane, shi ne ashka hal, mafi tsiyar halitta a cikin halittun Allah ga maɗaukakin sarki. Akwai wanda suka ce su suna ganin fa shaidan ba ya mai adalci ba. Me yasa ya kawo hanzari ba karɓan zarinsa ba? Suka ce daga yanzu sun zama ubadu shaidan. Shaidan za su riƙa bautawa, har yanzu suna nan. Kun ga shi ma ya samu ƴan tawagarsa. Haka duniyar take, ƴan uwa. Haka take. Ka yadda cewa za ka iya yin abin da yake daidai, za ka yin abin da yake kuskure. Wani idan yanayinsa mai faran-faran ne, mai kaza ne, to hakan sai ya ga wasu daga cikin mutane zarginsa suke akan wane ya fiye su hutu, wane ya fiye kaza. Idan mutum kuma sumi-sumi ne, baya abin nan, wasu kuma sai su zarge shi, sai ka ganshi ne ya fiye jiji da kai da girman kai. Babu abin da za ka yi a samu yardan mutane. Saboda haka malai ce ya riga ya san cewa duk yadda ya kokarin a kaucewa ba zai iya yarda da mutane gaba ɗaya ba. Wa anna man arda an-nas bi sakhdillahi wa kalahu Allahu ila an-nas, wanda duk yayi kokarin yarda da mutane da fushin Allah, to Allah madaukakin sarki zai jingina shi zuwa ga mutane, ya zai samu yarda su. Kai abu dan ka samu yarda mutane da fushin Allah da abin da zai saba wa Allah, to Allah madaukakin sarki sai ya zara hannunsa daga lamarinka, sai baka kai da mutane ka je ka samu, ba da yarda da kake nema ba, to ku je su baka yarda. Shi Allah ya dauke tasirin yardar. to kun ga illar wannan kenan yan uwa shi sa kawai abin da kake gani gaskiya ne daidai ne an zage ka ba zage ka ba shikenan kai dai kai abin da kake gani daidai ne idan ka mutu a yanzu Allah ya tambaye ka insha Allah ta'ala zaka tajaraba shikenan malaici kamar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar da wannan magana da muka ambata hadisi ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fade shi wallahi darra man qala mala yace Allah madaukakin sarki yayi alkhairi ga wanda yace sai ya kawo wani baiti har yanzu walastu binajin mimma qalat ta'il walau kuntu fi gharin ala jabarin wa'rid wa man dhal ladhi yanju minan nas salima law ghaba anhum bayna khafiyati nasr mala yace walastu binajin na san bazan taba kukuta ba mimma qalat ta'il daga maganganun masu suka dole sai wani ya soke ka walau kuntu fi gari ko da na kasance a cikin wani kogo na dutse ala jabal wa'rin akan wani dutse wanda yake mai tsayi ka hu dutsen da yake mai tsayi kuma a cikin sa akwai wani kogo nan ka shiga ka zauna sai wani ya ce ka kaure cewa mutane ka daina shiga mutane ka daina kaza sai ya zage ka ba ka tsira ba waman dhal ladhi yanju minan nas salima mala ce waye sai ku fita daga mutane ya kasance labi lafiya babu wanda yake sukan sa waye babu law ghaba annum bayna khafiyati nasr koda ya kuya kuwa a tsakankanin gashin ko fufukin mikiya nasr ita ce mikiya ma'ana idan mikiya ta saki fukafukan taka to sai ka shiga tsakankanin fukafukan da karkashin kafar ta sai ka buya wani sai ya zage ka duk da haka shi ka mai ba daidai ba haka rayuwa take yan uwa faman dhal ladhi turja sajayahu kulluhu kafal mar'u nabalan an tu'adda ma'ayibu haka ne mai hikima yace fa hasbi mal yace amma ya ishe ni anni mu'taqidun anna dhalika huwa tariqul aqwam alladhi amara Allahu ta'ala bihi almu'minina mal yace ya ishe ni wannan hanyar da na dauka na san ita ce mai kakkira hanya wacce Allah subhanahu wata'ala ya umarci mu'mine da su bita wa bayyanahu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce hanyar da annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana mana wa huwa alladhi salakahu as-salafu as-salihu min as-sahabati wat-tabi'ina man ba'dahum kuma ita ce hanyar da magabatan managarbi suka bi tun daga kan sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su wa fihimul a'immatul arba'a sai malai ce daga cikin magabata nagarin nan kuma akwai malaman mazhabobi guda hudu alladhi yantami al-yawma ila madhahibim jumhurul muslimina wanda da yawa daga cikin musulmi galibin musulmi yanzu suna jingina kansu ne suna a kokarin danfar kansu ne zuwa ga waɗannan mazawobi guda uku dukkanin musulman duniya galibi in ka ji zaka ga akwai mazawobin da suke bi wasu bangaren duniya zaka ga malikiya ne wani bangaren duniya hanabila ne wani bangaren duniya shafi'iyya ne wani bangaren hanafiya ne haka ake a duniya to malai yace haddasu a cikin waɗannan magabata na gari kulluhum muttafiqun ala wujubi tamassuki bi sunnati wa rudu ilaiha mala yace dukkanin su waɗannan malamai kowanne yayi ya hada akan komawa da wajibcin ruko da sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma komawa zuwa gare ta wa tarki kulli qawlin yukhalifuha da kuma barin dukkanin zancen da ya saba wa sunna ko zancen waye mahama kana alqailu aziman mala yace di yadda mai magana nan ko ya kasance babban mutum kana gano nan bawon Allah ne nagartacce to fa inna sha'anahu sallallahu alaihi wasallam azam ka sani sha'anin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi girma sama da sha'anin wancan bawon Allah ka sani duk mutumin da zaka ce babba ne ko malami ne ko bawon Allah ne nagartacce bai kai manzon Allah malanta ba bai kai manzon Allah girma ba bai kai manzon Allah nagarta ba saboda haka sai ka ban magana saka dau maganar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tunda shine wanda Allah subhanahu wataala ya aika maka a matsayin wanda zaka bi Allah yace walidhalika saboda haka ne ma fa inni qtadaitu bi hudahu nake kokarin yin koyi da shiriyar su waqtafaitu atharahum nake kokarin bibiyar gurbin su watabi'tu awamirahum bit tamassuk bil hadisi nake kokarin bin umarnin da suka bayar wajen kokarin ruko da hadisi wa in khalafa aqwalahum ko da hadisin ku ya saba maganganun su wa laqad kana li hadhihi al awamir akbar al athar fi nahji yace wannan umarnin da waɗannan malaman fiqhu suka bayar na cewa in dai hadisi ya inganta a riko da shi ko da su ba su fade shi ba dukkanin malaman nan sun fada haka malai yace to wannan umarni nasu yana da tasiri a wajen wannan hanyar da nabi al mustaqima ta take mai kakkiya wa iradi an at taqlid al a'ma kuma da kaucewa ta da bujirewa ta game da makahon bi at-taqlidu la'ama shine makahon bi kaman mutun kawai a makance yadda ka san makaho dan jagoran sai yake riki masa ndaya jashi inda ya ga dama ba sai inda ya jashi ba to da yawa daga cikin musulmi haka suke wa addinin su kawai akwai wani malami sai abin da ya ga maka duk abin da ya ga maka shi zaka bi duk abin da bai ga maka ba daidai bane to malai yace shi sa nake kokarin bijirwa irin wannan dabi'a saboda me shi malai yana da idan da zai leka ya leko ya gani saboda haka ba za a jashi jan da ake wa makaho ba idan ka fada zai je ya duba ya karanta gaskiya ne ko ba gaskiya bane daidai ne ko ba daidai bane sai ya dauka to kaga zan iya karantawa na duba sai ta zai ga ya magana kuma ya dauka kai tsaye fajazahum Allahu ta'ala anni khair malai yace Allah ya saka musu da alkhairi game da ni kamar da irin wannan alkhairi da suka yi ni kuma nayi koyi da su saboda haka yan uwa ina gani a yanzu kai tsaye maganganun nasu zamu shiga aqwalul a'immati fi ittiba'i sunnati wa tarki aqwalihim al-mukhalifati laha insha Allah ta'ala idan mun dawo lokaci na gaba nan zamu tashi in Allah ya so yadda zamu ji magana Abu Hanifa mai Abu Hanifa ya fada mai Imam Malik ya fada mai Imam Shafi'i ya fada sannan mai Imam Ahmad dan Hanbal ya fada duk zamu ji insha Allah ta'ala to ina gani tunda rana ita yau shine ranar sallah idan Allah ya kai mu to bai kamata mu wakaratin gibbe mu yi tunan miki talata ba saboda haka sai mu wakora bayan sallah mubasharatan sai mu dawo mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala Allah mu dukkan sarki ya sa mu dace abinda muka faɗi ne daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana ina fatan uwa su dan yi hakuri saboda tsawaitawa da akai ina sauri ne mu gama muqaddimar fi tsaye mu shiga littafin amma idan mu shiga littafin yadda muka saba iya mutun da muka saba iya su zamu insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته